نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke Rijiyar Zaki a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau 6 ga watan Jumada al-Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 1 miladiyyar 2018 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilu Sayyib wa Rafi'u Al-Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan mashhuri Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala a wannan shine darasin mu na 78 cikin wannan littafi da kuma muna cikin azkarun nawa wato abinda mutum ya kamata ya faɗa yayin kwanciyar bacci inda Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya ambato mana wasu daga cikin azkar waɗanda suka tabbata na manzo sallallahu alaihi wa sallam satin da ya gabata ya yi kawo mana mun yi gana akan zikirin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Hudzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu bismika allahumma amutu wa ahya الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سيقوم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ونتكي تشيوى النبي صلى الله عليه وسلم إليه جي وجن كون تشيسا يكن هلا تاكو كن هنا ينسبي سنة يتوفي أتكنسو كما يكرر تقول هو الله أحد يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس سنة ينشابي تكنسو ورودن يدى ya samu iko yana farawa daga kansa ya saki ya sanya shafe gaban jikinsa sauran jikinsa sau uku sai yake cewa wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairata annahu ataahu atin yahthu min as-sadaqa wa kana qad ja'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam 'alayha laylatan ba'da layla falamma kana fi al-laylati ath-thalitha قال لا ارفعنك الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحديث وانا حديثي يا غباتا a cikin wannan littafi mun kuma yi dogon sharhi akan sa wanda ya maimaita fadar sa anan a can ya kawo cikin fawaidul zikr fa'idojin da suke cikin ambaton Allah subhanahu wataala wato shine samun kariya da tsaro daga sheidan tun daga safi har zuwa dare ko tun daga dare har zuwa safi gurgudan sanda mutun ya fadi ita wannan wannan addu'a ko kuma wannan zikiri to nan ya maimaita shi kasancewar wani abu ne wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da shi na mutum ya ambace shi lokacin da ya zo kwanciya domin zai zama kariya da katanga da tsaro gare shi daga sharrin duk wani shedan wanda ya nufi cutar da shi yake cewa fi sahih al-Bukhari ya tabbata cikin sahih al-Bukhari عن أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن سخر رضي الله عنه أنه أتاه آت ونيازو مسا وتيازو مسا حرقدة يحثو من الصدقة ينال بزر حث صدقة لأكباش أجياء وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوكل تاشي يقول دون صدقة أبن أكي كربان زكا ذكر أبانهم gona da ake karba daga manoma kuma da ku sani a da a farkon wato tsarin musulunci shugaba shi yake karban zakka daga wajen talakawansa ko waɗanda suke karkashin sa khudh min amwalihim sadaqa ji khudh ka karbu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake karba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aiki Mu'adh ibn Jabal da Abu Musa al-Ash'ari ce cikin bayanin da ya musu na abinda za su kirawo mutane zuwa gare su yake cewa fa inhum ajabuka lidhalika fa alayhim anna allaha qad farada alayhim زكاة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم تؤخذ سولاك كربا أكي وأنا جرى سيمت يا فتر يا قدام يا فتر بعد وما يدي قدام يا فتر أكوي سائب والنشيني أكي شو قبائك أي كاشي دومية للسابة abin da yake kan kowane mai dukiya a dukiyar sa lissafa sannan a ga kowace dukiya me ya kamata a karba na zakka dan dukiya ce ta amfanin gona a duba ga ya kai nisabi idan kai nisabi nawa ya kamata ya bayar haka nan idan dukiya ce ta dabbobi tama nawa ya kamata ya bayar ko me ya kamata ya bayar a ciki in ta dukiya ce ta zahab ko fidda wato ta kudi shi ma a ga nawa kamata ya bayar saboda kaga za a yi komai a fili babu maganar ya rage daga cikin abin da ya wajaba a kansa sai an yi lissafi aka to yana da kaza to kaza kamata ya bayar sai a karba saboda a karba gaba ɗaya za a kawo shugaba shi kuma shugaba a lokacin shi zai tattara shi kuma ya rarraba wa talakawa wanda suke sun cancanci wannan zakar saboda kaga su masu kuɗi wasu wadata ba za a ga ita damun su ba wani ce an bashi wani ce ba a bashi wani ce an bashi kaɗan babu maganar a dame su da su ba su suke rabawa ba shugaba ne shugaba kuma zai yi abin da yake daidai da wato shari'a kuma daidai yadda ya kula da buƙatun mutanensa wanda ya fi buƙata a bashi wanda baya da buƙata yana da ita shi kuma a yi haƙura to kasancewar abubuwa sun canza sai zamana kowa shi yake fidda zakkarsa da kansa kuma shi ga dama yadda ga dama zai ya ga dama ya bayar ya ga dama ya hana ya ga dama ya ba wanda ya ga dama wani ma waɗanda yake bi ba shi yake bayarwa saboda su sai ya tattara zakkarsa guri guda sai ya samu waɗanda yake bi ba shi kaga nan maslaha sa ce kawai sahaba sun zuci wannan maslaha sa ce ba wai taimakon talaka ita zakka Allah ya shar'anta ta ne dan ka sa muwasati amma ka ba wani bashi ya taurare ya kifiya kai kuma so kake karɓi kuɗin ka ko taya saboda ka sai ka kirawo shi wani ma kawai da safin za ka yi masa wani kuma nan take ka miƙa mishi kawai yana bayarwa hannun bayarwa kana miƙa mishi to kawo wannan mutum ma ba zai ji nutsuwa ba zai ji nutsuwa ba kaga in kana son zakkarsa to ka ci bashin sa ka gibe shi shine kawai ma'ana in dai zaka samu wani abu na zakkarsa to sai ka ci bashin sa ka gibe shi saboda ka mutane a ji tsoron Allah malamai sun yi wannan bayani ba wani nauyi da sai sauke masa nauyi ya yafe masa mana ya kirawo shi ka ce na yafe maka shi ne ka sauke masa nauyi amma wani aikwa lela ne ma ka ba shi ka kwace na sai saboda haka mutane su ji tsoron Allah ka sani cewa dukiyar nan ko nau ka tara nan zaka bata ba wanda ya taba mutuwa ya tafi da dukiyar sa yaje sai aljanna da ita a nan zaka sai aljanna da dukiyar ka sai sayyidina Usman duk anan suka sai aljanna da dukiyar su ba da ita suka tafi lahira ba kuma Allah ba zai shawara da kai zai karbi ranka ba kana nan kana wannan keke da kengen rana dai kam sai ce ba kai kuma shikenan magana ne za su ta watan da dukiyar in ka yi sa'a ma ka sa ka bar masu yi maka addu'a bayan ka waɗannan da kake taimakawa su ne za su yi ta alhininka suna tana ta sa maka addu'a to a wancan lokacin shugaba ke karɓa saboda ka kaga ya karɓa ya kira wanda suke yake maka bashi biyan su in ya karɓa zai duba masu bukata ne kawai kaga ba baka magana ya karɓa ya ce ya kira waɗanda su suke maka zai kira in sun shiga sun biya ka ta wani abu ne daban ba a ce in an biya ka in an ka ba mutum zakka ba kai ya biya ka bashi amma kai ya zama shine sharadin bashi in yau bashi kai shi da kansa ya ga ya kamata ya biya bashin nan ya ce to tunda na samu wani abu ka rike wannan ba laifi bane amma in ka sharadanta wannan zaka bashi dan ya biya ka to anan ne garadin yake saboda ka ta tashi da zakka ta tashi da koma maslaha kai kanka saboda ka mutane su tsoron Allah
sauke musu ba da naira 200
ba wani abu zakka ba a ce sai ka dunkule mai yawa da wannan duk magana ce suke fada wasu suna cewa sai ka ba mutum yadda shi ma ba zai fada zakka waye ce arziki na Allah ne kana iya ba mutum duke duniya na Allah bai so shi da arziki ba zai arziki saboda haka ka dai bashi in Allah yayi zai arziki dan wanda ya arziki zakka ka bashi ya arziki shi da yake ba da zakka ai ba zakka ce kamar shi bai arziki ba to in ka ce wa masu kuɗi dole sai sun dunkule kuɗin wani ya fitar miliyan ɗaya wani ya fitar miliyan biyu ka ce sai ya dunkule ya ba ɗaya to ka haɗa shi rikici da talakawa da makotansa da ƴan uwansa da abin kuma wannan da ka bashi miliyan ɗaya ta zakka ka gaba ɗaya ba zai hana ka gwaɗi bai ka gaishe ko ka jira ka kuma in ya tashi ba maganar summa yasma'u an azid to yake ka ƙara masa akan miliyan ɗaya inda za ka ɗauko ƙasa da haka to zai yi mita bana kuma bai muka yi ga abin da ake aka saba babu so wannan babu wani nassi da ya ce wajen ba da zakka sai ka dunkule ta da kauri na in kana iya dunkulewa da kauri ka bayar maka ne amma ba sharadi ba ne ba sharadi ba ne ko dubu sai ka kara ka yi ne dan maslaha dan ka so ɗaya kana bin shi dubu ɗari biyu ka ba shi dubu ɗari biyu da goma kawai ka ba shi ka ce cire dubu goma ya ba ka dubu ɗari Allah za ka yi wayo annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanya shi shine mai tsaron zakkar ya sai Abu Huraira shine yake kula da abinda aka tattara na zakka saboda ka cikin dare sai wani ya rika zuwa yana satar wannan yana dumbuzar wannan hatsi lailatan ba'da laila dare bayan dare wato yau yazo kamar yadda muka karanta a hadisin Abu Huraira ya kama shi sannan sai ya dan bashi hakuri ya ce masa bukata ce yana da iyali ya marere ce masa ya ce ya masa alƙawarin ba zai sake dawowa ba ya sake shi kashi gari da dare sai ya dawo to akai haka har sau falamma kana fil lailati thalitha a dare na uku kala sai Abu Huraira ya ce la arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lalle tabbaci hakika sai na kai ka gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai wannan mutum sai ya ce da'ani wa allimka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna bari in koya maka wasu kalmomi da Allah zai amfanar da kai da su wa kanu ahrasa shay'in ala alkhair su kuma sahabbai sun kasance sun fi kowa sun fi komai kwaɗayin alkhairi da zarar suka ji maganar abin ne na alkhairi na amfanuwa a wurin Allah to za su kasa kudi sauraron mutum saboda ka wannan maganar da ya faɗa sai ta kashe wa Abu Huraira gwiwa sai ya ga ba zai iya haƙuri ba tare da ya ji waɗannan kalmomi da za su amfane shi ba duk da da ya yi magana da kausan harshe cewa sai ya kai shi gaban manzon Allah da arfa annaka lalle tabbaci hakika sai na kai ka gaban ma'aikin sallallahu alaihi wasallam amma jin cewa ya ce zai koya masa wasu abu kalmomin da za su amfane shi Allah zai amfanar da shi da su sai jikinsa ya sanyi sai ya kyale shi faƙala sai shi wannan mutum sai ya ce masa idza awaita ila firashika idan ka koma ka je wajen kwanciyarka faqra ayatul kursi to ka karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum hatta takhtumaha har sai ka kai ta ƙarshe فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح إذن كرنت مي تصرو دغا الله واتو ملائكه مي تصرو دغا الله بزي مشي اكنك با زي cigaba da tsaranka yana baka kariya wala yaqrubuka shaytan ba wani shaytan da zai iya batsuwa kusa da kai hatta tasbih har garin Allah ya waye maka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam da ka sai ya tafi ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru da duk dare zai gaya wa annabi ga abin da ya faru jiya annabi ya ce innahu sayawut ce zai koma komowa har dai suka yi haka ta ƙarshe ya je gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ya ce ka san ku da wa kuke ta artabu a cikin kwanaki uku da suka wuce ya ce a ya ce ai shaidan sadaqaka wa huwa kadhub gaskiya ya gaya maka amma fa shi mai wa ƙarya ne saboda makaryaci yakan iya yi gaskiya a wasu lokuta amma saboda munin illar ƙarya sai ya zama da gaskiyar sa ba ta tsowa ko ya faɗi gaskiya mutane ba su tsowa ba su gaskata ta ba ba su yarda da shi ba wanda yana daga cikin illar ƙarya a rayuwa ke saboda hatta abinda ya dan rage tare da kai na gaskiya mutane sai sun abin nan ba su yarda da kai ba za su tsane ka saboda shi to annabi yace sadaqaka wa huwa kadhub wato wannan siga ce ta mubalaga da take nuna cewa dabi'ar shaydan ce yayin ƙarya dabi'ar shaydanu shine su yi ƙarya ita ce dabi'ar su duk da ba laifi su yi wata rana su yi abin da ba ƙaryar ba amma dai halin su ne da goro shine ƙarya saboda da mamaki wani ya ce yana mu'amala da aljanu yana fitar da mutane aljanu yana addu'a kuma suna taimakawa su ba shi magani ko su abin ta yaya za a yi tabbatar da cewa wanda har ya shigo jikin wani yana cutar da shi ta yaya zai gaya maka gaskiya har mutum ya riga tuciya cewa aljanun da ya fitarwa wasu su suka gaya masa magungunan da zai amfani da su wannan wauta ce ta ƙarshe kuma da ya zo yana cutar da wani sai ka yi tsammanin kai a wajensa zai baka wani taimako saboda wannan ko da ya zama babban makarici ko da zama babban ma'aikaci ko shi wanda zai ce aljanun sun gaya masa ko ya zama ba wato ƙarya yake da ba su ba gaya masa komai ba kawai yana haka ne don ya tallata kansa ko kuma ya zama ba hukaci ne ba shi kansa ba ya da hankali ya za a yi wanda ka cirewa ka je ka cire ka kai addu'a ya fita saboda yana cutar da wani kuma ka ce shi ne zai taimaka maka har ya baka wasu magunguna wannan duk ba gaskiya ba ne shi yasa annabi ce sadaqa ko huwa kadhub ma'aiki sallallahu alaihi wasallama mursalun rasulun da yuha ilayhi manzo ne da ake ma wahayi saboda haka yana da ba zai yiwu ba a ce wani abu na ƙarya da shaidan zai zo da shi annabi sani ba saboda haka shi kai tsaye zai iya tantance abinda yake gaskiya da abinda ba gaskiya ba amma kai waye zai ba da shaida cewa abin da ya gaya maka sadaka ko huwa kadhub Abu Huraira ma sai da ya je gaba da bin sannan ya samu wannan saboda ka kai in ka karba waye zai ce maka kai a yau shaidan sadaka ko huwa kadhub ba ka da shi saboda ka shi kansa Abu Huraira bai dogara da iya ilimin sa ba ko fahimtar sa sai da ya kai gaban manzo Allah manzo Allah kuma wahayi yake masa saboda ka shi yake da damar ya faɗi wannan sadaka ko huwa kadhub wani hadisi ya gabata a baya kuma mun yi dogon sharhinsa a lokacin da duk abin da ya kunsa na fawaid mun yi bayani su mala yace wa qad rawal imam ahmad nahwa hadhihi alqissa fi musnadihi annaha jarat li abi darda imam ahmad ya ruwaito irin kwatankwacin wannan qissa a cikin musnad din sa cewa ta gudana ga abu darda to a gaskiya ni kaina na dudduba a cikin musnad banga wannan ruwaya ta Imam Ahmad daga Abu Darda ta dai zo daga Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu kuma wancan karan da muka yi bayani duk mun faɗi waɗanda irin haka ta faru gare su cewa rawahu at-Tabarani fi mu'jamihi annaha jarat li Ubay ibn Ka'b Tabarani a cikin littafin sa al-Mu'jam al-Kabir ya kawo ta cewa ta faru ga Ubay ibn Ka'b wanda can mun yi magana akan wannan Imam Ibn Hibban da al-Hakim su ruwaito ruwaya daga Abu Darda daga Ubay ibn Ka'b kuma su inganta shi haka nan al-Muqabil al-Diya Diyaul Maqdisi a cikin littafin al-Muftara sai ce fi sahihaini an Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatayn fi ismi su' min akhir surati al-Baqarati fi laylatin kafatahu ya zo cikin sahihaini cikin sahih bukhari da muslim an abi mas'ud al-ansari uqba ibn amir abu mas'ud al-ansari al-badri radiyallahu anhu shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qara'a bil ayatayn min akhir surati al-baqara wanda ya karanta ayoyin nan biyu na karshen surati al-baqara fi laylatin adari kafatahu sun ishe shi wani hadisi ne kamar yadda ya ce bukhari da muslim sun ruwaito shi hadisi ne tabbatacce hadisin uqba ibn amir shi ne abu mas'ud al-ansari al-badri radiyallahu ta'ala anhu wanda da yake bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda ya karanta ayoyi guda biyu na karshen suratul baqara wato ayoyin da suka fara daga amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana har zuwa ilaika al-masir كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونن آية فالكوتين فيكم آية بيزوا كرش سورة لا يكلف الله نفسا هدوا كرشي. ونن سوني آيوي بدابي كسندك ماسو لتساتن آيوي na alqur'ani ba su yi sabani ba akan cewa waɗannan sune ayoyi guda biyu kuma wa ilaikal masir aya ce sannan daga dan zuwa ƙarshe aya ce to wanda ya karanta su fi lailatin a cikin dare kafatahu sun ishe shi wato kafatahu sun ishe shi al'askari a cikin littafin sa thawabul qur'an ya rawaito wannan hadisi daga ruwayar Asib ibn Bahdala ibn Abi Najud daga Zir ibn Hubaysh daga Alqama ibn Qais daga Uqbah ibn Adi da lafazin man qara'ahuma ba'da al-isha' al-akhir ajza'atahu amana ar-rasul ila akhir surah. Daga ruwayarsa ta yi bayanin daga ina ne za a fara zuwa ina ne, sannan kuma ya ambaci cewa wanda ya karanta shi bayan sallar isha'i ita ƙarshe ita ce sallar isha'i, wato bayan sallar isha'i ya ce sun wadatar da shi. Daga cikin falalar waɗannan ayoyi guda biyu akwai hadisin Tirmidhi wanda ya ruwaito da Darimi a cikin littafinsa As-Sunan da Al-Bazzar cikin Musnad da Hakim da Baghawi da Nasa'i da Baihaqi a cikin littafansa al-asma'u was-sifat a cikin shu'abul iman da sauransu wanda suka rawaito shi daga abul ash'ath al-jarmi an an-nu'man ibn bashir rawaito daga nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna allaha ta'ala kataba kitaban qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi alfay sana anzala fihi ayatayn khutiba bihima سورة البقرة ولا يقرأ ولا يقرأان في ذلك في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا الله سبحانه وتعالى يربطه للتالي كافن يهد جسد ميد كسا دشيكرو دبوبيو أتكين سياسو كردو سؤايو يقدابي ونلد السوني أكري في سورة البقرة ba a taɓa karanta waɗannan ayoyi guda uku sau wato guda biyu sau uku a gida ba shedan ya matso wannan gidan saboda karanta shi a dare uku talata layalin sau uku wato a dare uku kwana uku aka yi to shedan ba zai matso wannan gida ba. Hakanan Ibn Nasr a cikin littafin Qiyamul Layl ya fitar da wani hadisi daga Uqba ibn Amir shi ne Abu Mas'ud al-Ansari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikra'u hatain al-ayatain allatain fi surati al-Baqara, ku karanta waɗannan ayoyin guda biyu waɗanda suke fi akhir surati al-Baqara waɗanda suke ƙarshen surati al-Baqara fa inna Allah a'tanihima min tahti al-arsh, ke cewa domin Allah ya bani su daga ƙarƙashin al-arsh. To wannan dole cikin falalar wa waɗannan ayoyi guda biyu da suke ƙarshen suratul baqara. A nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta su fi lailatin a dare kafatahu sun ishe shi mai wasu suka ce kafatahu min qiyamil layl, sun ishe shi ba sai qiyamul layl ba. Wannan wasu daga cikin masu fassarar kafatahu din kenan, wasu suka ce kafatahu min qira'atul qur'ani mutlaqa, sun ishe shi ba sai karanta qur'ani mutlaqa wato fi salati aw fi khariji as-salah, a sallah ko a wajen sallah. Wasu suka ce kafatahu ay ajza'atahu min sharri abina min sharri ash-shaytani wa min sharri al-jinni wal-ins, za su ishe shi wajen bashi kariya daga sharrin mutum da aljan. Wasu suka ce daga sharrin shaytan za su ba shi kariya, wasu suka ce kafatahu min kulli su, za su kare shi daga dukkan wani mummunan abu. Wasu suka ce kafatahu fi dini, za su ishe shi a addininsa domin sun kunshi abinda yake bukata na aqida da kuma ishara zuwa ga wasu ayyuka manya-manya saboda ka za su ishe shi. To shine nan malamin yake cewa as-sahihu, amma magana ingantacciya wato wanda shi ya zaba yafi inganta ta a cikin maganganun da malamai suka yi na fassara kalmar kafatahu ya ishe shi, kace ya ishe shi amma ishe shi da gami. Sai yace as-sahihu anna ma'anahu kafatahu min sharri ma yu'zihi, sun ishe shi wajen kare shi daga sharrin abin da zai cuce shi. Yace shi wannan shine ma'anar da shi yake ganin sahihi ya ce. Wakila, amma wasu sun ce ko an ce kafatahu min qiyamil layli, sun ishe shi daga yin qiyamul layli. Yace walaysa bi shay, amma wannan magana ce ba mai ba abin dogaro ba, ba komai ba. Yana nufin ba za a faɗi haka ba, tunda in za a faɗi haka to kamar an soke qiyamul layli din maki kowa sai ya yi shi kiran baccinsa shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake yi ba. Wasu sun ce kafatahu min qiyamul layli, idan ya zama wani abu ya bujuro masa ya hana shi ya saba tashi qiyamul layli, sai wani abu bujuro bai tashi yayi ba, to in ya karanta za su samu masa makafin qiyamul layli da bai samu yayi ba. To amma ka dauki wannan fassara sai ka kike nan ta takaita akan wanda bai samu yin qiyamul layli ba saboda uzuri, wato falalar ta takaita ne akan wanda bai samu yin qiyamul layli ba ya saba, wanda kuma yake baya qiyamul layli ko ku a'a ba shi da uzurin da ya hana shi yin qiyamul layli, shin ya karanta ayatul kursi din ba zai samu ko ba yake. To shi yasa Ibnul Qayyim ya kokari ya takaita ma'anar, duk da cewa wasu suna ganin duka ma'anonin da aka faɗa za su iya shiga karkashin kafatahu din. Ace kafatahu min qiyamil layli, kafatahu min qira'atil qur'ani mutlaqan, kafatahu, wanda wannan a gaskiya ba zai zama abu ne karbabbe ba. Ace duk waɗannan ma'anonin, tunda in aka dauke su bisa wannan ma'anonin to zai zama akwai daƙilewa, kuma ana daƙile mutane daga yin qiyamul layli. Zaka magana dai mafi inganci da shi Ibn Qayyim yake cewa shine kafatahu min sharri ma yu'zi, sawa'un kana shaytanan kana insan kana jinnan kana min hawamil ard, duk dai wani abin da zai iya cutar da shi to za su zama masa tsaro da kariya daga wannan abin da zai cutar da shi, sawa'un mutum ne ko aljanni ko shaidani ne ko wata dabba ce ko wani kwaro ne, duk Ubangiji subhanahu wataala zai ba shi kariya daga wannan. Wa qala Ali ibn Abi Talib ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة. علي بن أبي طالب يكي تيوى ما كنت أرى أحدا يعقل بانا قنن أقول من هنكلي يكي ده هنكلي يكي ده فهمتا يكي ده تنامي ينام يبت شنسا قبل أن يقرأ الآيات الثلاث كابن يكرت آيوي أكو wato ba tare da ya karanta ayoyi uku na ƙarshe na suratul baqara, wato ya faru daga lillahi ma fis samawati wato karanto daga lillahi ma fis samawati zuwa ƙarshe suratul baqara, yana cewa ba shi yana ganin duk mai hankali ba zai bar karatu waɗannan ba, yana ji yana gani ya kwanta ya bacci bai karanto su ba. Wannan riwaya tana cikin usnad darimi, ya kawo ta akwai ta a cikin littafin shari'atul maqari na Ibn Abi Dawud, Ibn Abubakar Ibn Abi Dawud. Ibn Nasr ya kata cikin qiyamul layl, littafin sanad qiyamul layl majzuman biha bi ka'is nadin tabar. Ibn Hajar a cikin littafin sanatajul afkar ya inganta wannan riwaya. Sayyidina Ali shi ma yana jaddada falalar ita wannan waɗannan ayoyi ne, cewa suna da falalar da duk mutumin da yake da hankali kuma ya san falalarsu to ba zai kwanta ba tare da ya karanta su ba, saboda irin yadda za su zama masa kariya da tsaro daga wani abin da zai iya cutar da shi. Wa fi sahihaini, haka ne ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim an Abi Hurairata daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam kale yace idan qama ahadukum an firashihi, idan ɗanku ya tashi daga shimfidarsa to ya kwanta wani abu ya bujuro masa ya tashi sun ba raja ilahi sannan ya dawo da shimfidarsa falyanfudhu bi sanifati izarihi thalath marrat to ya kakkabe shi da gefen izarinsa wato gautansa ko tabuwarsa sau uku fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi ba'dahu don bai san meye ya mai gurbin sa bayan tashinsa وإذا اضطجع إذا جزو قنشيا فليقل يجي بسمك اللهم ربي وضعت جنبي لسونك يا الله أبنجينا ندور جكينا نك وتنك وتد جكينا وبك أرفعه دشيزا تشي دشي جكينا فإن أمسكت نفسي فارحمها إذا كلك رينا وكتكنسا وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين إذا كاسقوا رينا توكيا يشي da irin abin da kake kiyaye bayan ka na kware da shi hadisi ne kamar da yace yana sahihaini hadisi ne tabbatacce hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu shi ma anan yana fadar abin da mutum zai yi lokacin da yazo kwanciya ya fara bayanin abin da zai fada idan ya yana kwance tashi mutum ne na kwance cikin dare sai tashi wata bukatar sa ta tashe shi daga kan shifidarsa yaje ya dawo to in ya dawo sai sa gefen rigarsa daga ciki shi ne bi sanifati izarihi a wata ruwaya bidakhilati izarihi dakhilati izarihi shi ne ko dakhilati thawbihi shi ne cikin gefen cikin abin nan cikin rigarsa bi sanifa an fassara shi da tarafu izarihi ko turratu izarihi ko hudba ashiyatu izarihi shi ne gefen abin da sa daga ciki galibi a wancan lokacin kamar aka sani suna daura zani ne haka yanda aka sai da mata da suke daura zani saboda akwai daga ciki akwai in aka tsaga shi akwai cikin sa akwai wajen sa to daga ciki din zai sa kakkabi sannan mai da zanin sai daure da mu yanzu ba izali bane a cikin shi to da me zaka kakkabe kenan gwari ga ka aiduwa kuwa yake kwanciya da gwari ga ba da gwananka annabi ya faɗi illa nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illa da yasa ya ce ai haka me yasa ya faɗi ya ce ka kakkabe wurin kwanciyar ka ya ce fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi ba'dahu bai san me ya mai gurbinsa ba bayan tashi idan ku tuna a wancan lokacin irin yadda gidajensu suke babu haske babu fitila dan galibi ma ba su cika kwanciya da fitila ba a kan kashe fitila kafin a kwanta saboda a ci balbalci idan ana barin ta yawanci tana sababa gobara saboda haka sai su kashe ta rufinsu rufi ne na itacen dabino saboda haka komai na iya faruwa an yi shimfiɗa da cikin karya ta karya ba sannan da abubuwa za su yi kakkaɓuwa su faɗo wata tsutsa wani ƙwaro mai cizo wani mugun abu gado in ka tashi baka san bayan tashin ka ba me ya faɗo baka san me ya faɗo a gurin ba ko ya lalako daga ƙasa tunda su ba wani siminti yake wa ƙasar babbar tiles saboda ka kun gurin ƙasa ce ta ce saboda ka in ya tashi ga duhu ga yadda yanayin ɗakin yake komai yana iya zuwa ya mai gurbin sa in ya dawo kawai ya dabbar jikinsa a ciki to kaga in wani abu ne mai cutarwa sai cutar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa kwanciya shawara yi wannan shine illar fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi ba'dahu bai san menene ya mai gurbin sa ba saboda idan ɗakin ka tartar komai kilin ga haske tar kuma babu ka kashe fitila din ka tashi za ka kunna kayanka a tara ga komai so ba wajibi ba sai kayi wanda kakkabar sai ta kakkabar ba wata abu ne ba ce maqulul ma'ana ne abu ne da aka faɗe shi kuma aka faɗi illa idan al'amuru ya zama maqulul ma'ana wato aka faɗa hikimar sai ya zama a gurin da kai kake babu wannan bukata to ba a cewa dole sai kai da ta abudi ne da abin da ya shafi dikin alaka da ta'abbudi ko aka faɗi wani lada ko wani abu na shedanu an gane na'am watakila wani ya ce ma khalafahu ma dinnan amma ce tana iya kunsar abinda zaka gani da inda uzur zai gani ba duk zai iya shiga karkashin ma zai iya yiwa bayan ka tashi kawai shedani ya zo kwanta ba kaga shi duk fitilarka ba ga hanso shi ba ko fitila nawa zaka saka to kaga kana danne shi ko wai ce ka tafi shi saboda shi ma ya shiga cutar ka to wannan atibbu nabawi wakilin ka sa abin nan din ka kakkabe ya magance maka wannan hasashe ne amma dai su abinda malamai suka yi nasi saboda yawanci malaman da za su yi shi suka yi sharhi su ma ba su lokacin bai zo ilimin ba da haka suna faɗar abinda su ma sun san ko a lokacin su haka ne cikin duhu ba wani ba wani mutum lantarki da ke kwaya yawanci fitilu ne na a ci banza to shi ne bayan wannan sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da abinda mutum ma zai faɗa tun kafin ma ya je kwanciya wanda shi kuma zai ba shi kariya daga abinda muke tsammanin zai iya bujurowa ko da ma ya tashi ba zai samu damar dawowa ya kwanta masa guri ba tunda ya yi wannan addu'a tun farko ko da ma an ce iblisan za su buƙaci kwanciya a gurin a kan ganansa in ya riga ya yi a wannan addu'ar lokacin da ya zo kwanciya zai samu wannan kariya har garin Allah ya waye shine mai shine wa idza faja'a falyakul idan ya zo kwanciya idza faja'a idan ya zo kwanciya ai arada littija'a ya zo zai kwanta falyakul sai ya ce bismika allahumma rabbi da sunanka ya Allah ubangijina sai da za ku gani galibi addu'o'i sukan zo su hada waɗannan uluhiyya da rububiyya uluhiyya da rububiyya allahumma yana nuni zuwa ga uluhiyyar ubangiji kasancewa shi kadai ne abun bauta rabbi yana nufin ishara zuwa ga rububiyyarsa shi kadai ne mai yi duk wani abu da muke gani aikinsa ne yake cato da sunanka ya Allah a nan ma yana nufin cewa al-ism shi ne ainihin musamma ɗin sunan Allah ɗin shi ne Allah ɗin ce da sunanka ya Allah ubangijina wada'tu jambi nake kwanciya shi ne wada'tu jambi to nake sanya gefe na in kwanta sai da mun ci kwanciya sai na kwanta ne da gefensa sai kwanta farkon kwanciyarsa ya kwanta akan gefensa na dama ba wai ana nufin ba kyau kwanciya akan gefen hagu ba za ka iya juyawa za ka yi juyi amma dai a farkon da ka zo kwanciya farkon karo ka fara da gefen dama sannan kuma ka iya yi ta bilgin bilgin ɗin ka yadda wadda ka gada da gaba ba fito da sunanka ya ubangiji nake sanya gefe na wato jikina in kwanta wa bika arfa'uhu kuma da sunanka ne zan ɗaga shi wato yadda na kwanta da sunanka haka zan tashi da sunanka wato da taimakonka da kiyayewarka da kularka da agajinka shine bismika din wato da neman taimakonka ba wani da muta'allika ce da wani da yake mahzuf astainu bismika ina neman taimakonka ata'ayyadu bismika ina neman in karfafa da sunanka cikin da na kwanta da lokacin da na tashi fa in amsatta nafsi in ka rike raina farhamha to ka ji kansa wa in arsaltaha in kuma ka saki ran fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin ka tsare ran da abinda kake tsare bayan ka na kware ni shi wannan daidai yake da fadar Allah subhanahu wataala Allahu yatawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alayha al-maut thumma yursil al-ukhra ila ajalin musamma Allah subhanahu wataala shike karban rai lokacin mutuwarta da wacce bata mutu ba lokacin baccinta sai ya rike wacce ya zartar mata da mutuwa ya sako kuma wacce ya ga dama zuwa ga ajali wanda yake kayyadance ya sako ɗayar wacce bai zartar mata da mutuwa ba wato Allah yana rike rai in ya riga ya hukunta masa mutuwa saboda lokacin da mutum ya kwanta bacci ran ya bar jikinsa to da zarar Ubangiji subhanahu wataala ya riga ya hukunta cewa wannan bacci shine na ƙarshe ba zai tashi ba sai ya rike ran wanda kuma Allah ya zai kuma tashin shi daga nan sai ran ya kuma dawowa jikinsa ya ci gaba da tashi ya ci gaba da hada-hadarsa so ka waccan aya daidai take da wannan hadisi fa in amsatta nafsi farhamha in ka rike ran bayan ta fita in ka rike ta farhamha to ka tausaya mata ka ji kan wannan rai ko in arsalta in ka sako shi fa fadha bima tahfazu bi ibadatis salihin ka tsare ran da abinda kake tsare bayan ka na kwanai hifzullahi subhanahu wa ta'ala iri biyu ne Allah subhanahu wa ta'ala yana tsare bayan sa iri tsaro iri biyu akwai tsare bayan sa ya tsare bawan sa ya tsare masalihahu a cikin duniya masalihahu dunyawiyya tsare maslahar sa ta duniya an yahfazahu fi malihi wa waladihi wa ahlihi wa badanihi Allah baka tsaro ya tsare dukiyarka ya tsare cikinka to lafiyarka ya tsare maka iyalanka da ƴaƴanka wannan tsaro ne ubangiji subhanahu wataala yana yi wa bayan sa wannan kamar yadda yace lahum wa akibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah kowane dan adam yana da mastake masa baya ana kula shi tare da shi suna tsaron shi min amrillah wato daga duk abin da zai cuce shi wani abu da zai cuce shi za su kare shi fa idza ja'al qadar khalla ya in abin da yake kaddara ne to wannan kuma ba za su yi kare shi daga kaddara amma duk wani abu da yake bare zai cuce shi to Allah ya tsare su tsare shi to wannan hifzullahi ne subhanahu wataala ga bawansa duk wani mutum yana karkashin wannan kulawa ta ubangiji idan mutum salihi ne to ubangiji subhanahu wataala yana tsare shi ya tsare ma masa zuriyarsa da salahansa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana game da yaran nan marayu guda biyu amma jidaru fakana da guda bai ne ya ci mai nufin madinati wa kana ta kawo kan zullahu ma wa kana abu kuma saliha wa kana abu kuma saliha mahaifinsu na kwarai ne a dalilin salahar ubansu Allah ya tsare musu dukiyarsu saboda idan mutum ya zama mai kiman kirki ne to ba shi kadai ba Allah zai tsare shi ya tsare masa ƴaƴansa kai ya tsare masa har jikokinsa wannan salahar ta shi kirkin da shi zai iya nasu har zuwa ga akibihi kamar yadda Ibnul Munkadir yake cewa yace ba ma shi kadai ba ba iyalinsa ba ya mutanen gidansa har ɗan ungwansu har ɗan ungwansu sai Allah subhanahu wataala ya ba su tsaro saboda shi shi yasa musahabatu salihin take da amfani Allah subhanahu wataala ya kwadaitar da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu birnin sun ga ma'an ladai da dawo rabbu bil ghadati wal ashi yuna wajha wala ta'du aina ka an tarihu zinata al hayat kai ka hakurkuntar da kanka to kai hakuri zama da mutanen kin saboda zama da su yana da amfani gare ka Allah subhanahu wataala yana kade maka abubuwa da yawa a dalilin zama da su wanda kai baka sani ba wannan abinda magabata suke fiye faɗa kenan Mujahid Muhammad ibn Munkadir ke cewa Allah subhanahu wataala tsara mutum har cikin zuriyarsa falyakhsha alladhina law taraku min khalfin zuriyatan dha'afa khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida abinda Allah yake faɗa kana son in ka mutu Allah subhanahu wataala ya tsare maka zuriyar to ka ji tsoron Allah in ka ji tsoron Allah subhanahu wataala sai ya tsare maka kai kuma naka wanda duk ya kiyaye ubangiji subhanahu wataala sai ya kiyaye shi haka nan lafiyar kama yana tare da tsoron Allah wani daga cikin magabata kamar yadda Ibn Rajab Al-Hanbali ya kawo cikin littafin Jami'u Ulum al-Hikam cewa wani daga cikin ba'd as-salaf ya ga wani tsoho tuku yana shan wahala yana tabara ce duk yadda aka yi tsohon nan ya tozarta Allah ne da lokacin ƙuruciyar shi shi ma Allah tozarta shi bayan tsohonsa ضيعه الله فضيعه الله لهذا انه ضعيف ضيع الله فضيعه الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا تصورا الله سبحانه وتعالى ان كان تصورا ابنه سبحانه وتعالى ابنه سامك سوقي cikin al'amur ko wani abu ne zai same ka to insha Allah da ikon Allah zai zo maka da sauki ba ce shi wanda yake jin tsoron Allah ba Allah ba ya jarraba sa kaka dauka in kana jin tsoron Allah shikenan ala tuli kai kana cikin fantamawa da a'a Allah ya jarraba annabawa annabi Ayyub shekara 17 yayi ba da lafiya annabin Allah ne ya zababbe ne amma Allah yana so ya gwada ya jarraba hakurin sa yadda zai ci jarabawa a ƙarshe Allah ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu abu biyu din nan su ubangiji subhanahu wataala ya duba ya ga annabi Ayyub ya ci shine as-sabr wal awbatu ila Allah zan mai hakuri ne sanan mai komawa ga Allah al'awatu ila Allah shine komai nashi alhamdulillah mun gode wa Allah komai nashi zai koma ga Allah baya kai koken ubangiji abinda yake bawa wasu zaka samu in wani abu ya samu su ta kai kukan ubangiji gurin wani mahalli ce kaga jarraba da Allah wai mutum yake ga kaga so yayi baka duke ba abinda zai baka kaga abinda Allah ya baka so da haka da ya ci wannan sai Allah ya ba atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahu Allah ya bashi iyalansa ya ba ninka masa ya sanya cikin masu kuɗi a cikin annabawa da duk mutane an watsa masa sai ga cikin yana wanka haka jarat minan zahab kamar da yake sayan Bukhari taurari ne na zinare shi ta zuba yana ta iba Allah ya ko mala'ika ce har kai Ayyub ya ce ya ubangiji waye zai guji falala yadda ya rubuta kaddararsa haka ne zai rubuta falalarsa to wannan hims kiyayewa ubangiji ce nau'i ne na hifsul lahi li abdihi an yahfazahu fi malihi wa alihi wa badanihi wa waladihi wa akhihi wani ne kare shi daga nan a cikin musnad Imam Ahmad akwai hadisin Humayd ibn Abi Hilal da ya rawaito daga wani ar-rajul min bani Tufawa yake cewa yaje ya zo Madina suka yi sayayya a Madina sai suka ce su je su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka je suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yaje sai yake nuna musu wani gida ce wannan gidan akwai wata mata da wacce ta fita ta tafi jihadi fi sabilillah cikin maza wato cikin masu fita jihadi irin ta tafi ta taimakawa sojoji wajen musu girke-girke ko wani mara lafiya kula da shi mata sun kasance suna yin wannan to sai ta fita sai take cewa ya ubangiji ta fita tana da ƴan awakinta tana kiwo awakinta 12 da kuma abin ɗinta a basilla a san basilla ko na da basillarta da take saka da ita to da ta fita ta tafi sai barawo ya zo ɗauke mata akuya ɗaya da wannan basillar ina gare wata mace ce tunda ba mace ba ce to da ta dawo sai ta ga babu shi ne take cewa ya ubangiji na fita saboda kai kuma ka yi alkawarin tsare mun abinda duk nake da shi idan dan kai na fita ya Allah ka dawo min da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai Allah ya dawo mata da basillanta ya kara mata wata ya kuma dawo mata da dabbobin ta su ya ninka masa sauraka duk wanda yake yi ubangiji sai wanda yake yi wata rana Ibn Jarir al-Tabari yana da shi wanda suka yi shekaru a duniya da yana cikin wanda suka wuce shekara 100 yana cikin mai tajawuzar 100 Ibn Jarir al-Tabari mai tafsiri ne kuke jada fada wata rana da shi da majalisa sun fita sun shiga kwalo-kwalo da aka zo gaban ruwa za a fita kowa yana ta kokarin da zai fita a hankali kai gurbi shi sai aga ya tsalle shekara 100 lokaci aga ya tsalle ya dira da ce kai malam duk tsufanka ya ce waɗannan gaɓoɓin mun tsare su don Allah lokacin muna yarinta sai Allah tsare mana su bayan tsufa saka da muka tsare su muna masamari ba mu saba wa Allah da su ba to bayan mun tsufa sai kuma Allah ya ci gaba da tsare mu to wannan nau'i ne na hifsin Allah da yake bayansa na ƙwarai akwai nau'i na biyu shine ashraf shine ashrafun nau'i shine an yahfaz Allah abdahu fi dini Allah tsare maka addininka tsare maka aqidanka da zamana duk wata shubha ko wata sha'awa na duniya ba za su saka ka kauce wa hanya ba wata shubha da za ta zo tana kwasar wasu mutane suna barin hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam suna binta kai ba za ta ja ka ba haka nan wasu sha'awai da kyalkyalan duniya suka zo ba za su ja ka saba Allah ba ubangiji ya tsare maka imaninka kamar da yazo a cikin hadisi wanda Imam al-Hakim hakim rawaito shi akwai wata riwaya cikin musnad akwai a cikin sunan Tirmidhi ko Jami' Tirmidhi amma ta zauni akwai riwaya kyawa cikin musnad al-Hakim Allahumma ihfazni bil islam qa'iman wa ihfazni bil islam qa'idan wa ihfazni bil islam raki'an اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك إن الله احفظني بالإسلام قائما الله كثري لدى مسلم شيء أزي لوك شند نكزي هكذا كثري لدى أمد مسلم شيء كلوك شند نكزي كثري لدى مسلم شيء كلوك شند نكزي ما أنا في كل أحوالي شكي قوة حالينا نكي kasare ne da musulunci kada ka bar musulmi kada ka bari wani abu dauke ni daga addini ya daga musulunci na sannan ina roƙon ka duk wani alkhairin da taskokinka suke hannunka da duk ina neman tsarin kada dukkan wani sharri da taskokinka suke hannunka to kaga wannan abinan kiyayewa ce yake roƙa ta ubangiji ta fuskar addini Allahumma ihfazni bil islam to kuma wannan shi yafi komai Allah ya tsare maka imaninka ya tsare maka aqidanka ya tsare maka addininka ya tsare maka zuciyarka ba za ka shiga cikin abubuwan da za su zaba ka da imaninka ba ko su gurbata maka aqidarka ko abubuwan da za su jefa ka cikin saban Allah na san duniya da bin kirkirenta to in ka samu wannan to ka samu tsaran da Allah subhanahu wataala yake bayan sa salihai saboda ka lokacin da kake kwanciya sai ka ce wa in arsaltaha Allah in ka sako ran nan nawa fa hafazha ka tsare mishi bima tahfazu bihi ibadaka as-salihin da abinda kake tsare bayan ka na kwarai da shi to ka nemi tsarin Allah ka nemi tsaran Allah irin wannan nau'ukan duka bi sun shiga ciki tsaran sa da abinda ya shafi tsare maslahohinka na rayuwa na dukiya na iyali na yaya na lafiya haka nan ya kunshi tsare ka daga abin da zai cutar da kai a addininka duka ya kusa kaga ashe ba karamar addu'a bace da bawa zai riga maimaita ta duk lokacin da yazo kwanciya Allah subhanahu wataala ya samu dace an nuna mu lokaci yayi za mu tsaya nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ku gije ya bi mana wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ba'i Allah akbar